Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa da wannan maritar Laraba 30 ga watan Disamba. Assalamu alaikum da fatan duk kuna nan lahiya. Kuna jin mu ne kai tsaye yanzu haka daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com, sai kuma a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin a yau
Yusuf Aliyu Harande
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin baki daya yana kasar jamhuriyar Niger ne, saboda haka a zauren matasa za ku ci gaba da jin gaba muhawarar matasan jamhuriyar Niger akan siyasar kasarsu da kuma zaben da ke tafe a ƙarƙashin jagorancin Yusuf Abdullahi.
Siyasa dai da farko ba hauka bane ko kuma ba tashin hankali bane, saboda haka komi zaka yi ka sa kasanka gaba.
Yanzu matasa sun gane, yau matasa ba su zuwa wani wuri neman wani abu.
To tunda batu ne na zabe, kuma kamar yadda muka sani da wuya a yi zabe a wata kasar Afirka, yan siyasa ba su yi amfani da kabilanci ba ko bangaranci ko kuma su sa matasa bangar siyasa. To shin a jamhuriyar Niger ma haka ne?
To sai ma ana amfani da su, sai zabe ya kusa ake tuna da su, sai ta ba su yan galoji shikenan, su hau da wake su hau da shayi, sai kiga mutane sai su koma bayan kabilansu, ko ku a ce wa'ancan kabilanci suke.
Dan iya ma yau fa ya tsallaka kan iyaka, ya shiga jamhuriyar Niger, kuma ya ga abu kuma ya jiyo abubuwa.
Na yi tafiyar da ta kai ga har na kai ga iyakar ƙasa ta Nigeria, har ma na haɗu da wasu 'yan Niger ɗin da ke makwabtaka da mu, na ji suna ta faman magiya, suna ta maganar yadda gwamnatinsu ke neman karya duk wata hamayya.
Malam Yusuf, kafin mu ci gaba ya kamata mu sanar da masu saurare cewa Jamila jiki da jini aka ce ita ma mura ta kwantar da ita, saboda haka muna fata Allah ya bata lahiya, Allah ya sa kafara ne, kuma Allah ya sa zakar jiki ne. To za ku ji amsoshin tambayar mu ta Facebook da labarin ɗan iya wanda a wannan mako, kamar yadda kuka ji Yusuf Haranda ya ce ya shiga makwabciyar ƙasar jamhuriyar Niger. Ku biyo mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Taya radio zai karfafa ma matasa kasar na jamhuriyar Niger, kuma taya hankulan su? So babu hanyoyin da za su zabe cikin lumana da zaman kwanciyar hankali a cikin kasar su. Ga kaɗan daga cikin yadda kuka amsa waɗannan tambayoyin a shafinmu na Facebook. Gaskiya idan aka yi duba da zaben Najeriya da ya gabata, kafafen yaɗa labarai na rediyo da sauransu sun ba da gagarumar gudunmawa wajen ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali. Irin wannan tsarin zai taimaka ma Niger, ganin cewar gidan rediyon su suna ƙarƙashin kulawar gwamnati ne. Ya kamata gwamnatin ƙasar Niger ta ware wasu tsarin shirye-shirye domin wayar da kan matasa domin fitowa zabe, sannan kuma su tabbatar da an yi zabe cikin kwanciyar hankali. Sako daga Ishaq Muhammad Dorayi.
Yau da gobe hakika rediyo ba iya jawo hankulan matasan Niger shi kadai wurin bunƙasa zaben ƙasar Niger, sai an yi gamin gambiza, an hada da irin su Facebook, WhatsApp, Togo, Twitter da dai sauransu. Domin ba duk matashi ya cika sauraron rediyo ba, amma idan ana haɗawa da kahohin sada zumunta, to insha Allahu komai zai zo matasan Niger cikin sauƙi. Yadda za a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali, kuma za su iya ji ko ganin abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi ko ƙauyuka. Daga ƙarshe nake wa al'umma jamhuriyar Niger fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lahiya, kuma a ƙare lahiya ba tare da ta da zaune tsaye ba lokacin zaɓe. Sako daga Arabiyu Awwal mai fati.
Tabbas filin yau da gobe, rediyo na da muhimmiyar rawa da za su taka wajen yin zaɓe cikin zaman lafiya da lumana da kawo wa 'yan ƙasar canji a hanyar ba wa masu amfani da kafafen yaɗa labarai damar faɗan albarkacin bakinsu a lokacin da ake gudanar da zaɓe kamar yadda ya faru a Najeriya a shekarar 2015 a zaɓen shugaban ƙasa. Saƙo daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa.
Hakika ina kira ga matasan Nijar da su guji irin 'yan siyasar nan ɓata gari masu ba da kuɗi ƙalilan domin ka je ka tada rikici idan sun ga ba su da nasara. Saƙo daga Sama'ila Ahmad Dikke.
Yau da gobe Hakika Radio zai iya ƙarfafa wa matasan jamhuriyar Nijar gwiwa lokacin zaɓe, amma inda matsalar take waɗansu matasa ba sa sauraron radio sai su ce ai ba tsofaffi suke ba. Balle su saurari rediyo kuma wannan babbar matsala ce tunda waɗansu matasa ba su yi intanet ba. Saƙo daga Umar Alasan Kamaru.
Ni ina ganin cewa rediyo yana taka rawar gani a ko ina a duniya, saboda haka su ma matasan Nijar zai taimaka musu wajen samun labaran abin da ke kai kawo a Nijar wajen wayar da kansu game da matakin da za su ɗauka na ƙarfafa zaɓe a Nijar. Irin su Facebook, WhatsApp da sauransu duk suna cikin hagen yaɗa labarai da wayar da kai da za su taimaka musu wajen tsara yadda za su ba da tasu gudunmawa a yi zaɓe lahiya a kuma ƙare lahiya. Saƙo daga Adam Abdulkadir Alkanawi wanda ke Ilorin jihar Kwara a Najeriya.
Hakika yau da gobe, rediyo na da muhimmiyar rawar da zai taka wajen kawo zaɓe mai inganci ta hanyar wayar da kai, domin duk lungu da saƙo ba inda ba a samun rediyo, amma sauran kafafen sadarwar kuwa ba a samun network. Saƙo daga Abdulkadir Husaini Jambil.
Ka ku iya faɗi wannan suna Jambil. To yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran muhawarar, wato wakilinmu na Yamma Yusuf Abdullahi wanda yake tare da Ali Mamman mai kula da tarbiyya a Club UNESCO na Jami'ar Yamai. Da Nasiru mun kai da shugaban kungiyar ɗaliban jihar Yamai da kuma Habila Rabi'u shugaban kungiyar muryar matasa ta ƙasar Nijar. Ga sunan za su ci gaba da tattaunawa akan siyasar ƙasar Nijar wadda yanzu haka take cike da ruɗani da kuma zaben da ake shirin gudanarwa a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu. Malam Yusuf Jamuje.
Ali Mamman, kana ganin akwai wani ci gaba da matasan karkara suka samu a tsawon shekaru biyar na mulkin shugaban ƙasa Yusufu Muhammadu?
In kai lissafi, saboda shi na Hassan a yi abu ka gaye shi mai sauraron mu ya san ba ƙirƙirarwa ba ne muke, a abin da aka yi ne. In kai lissafi, fibre optique ɗin nan da ake cewa lokacin in ka duba tsawon hanya tun daga iyaka da Burkina Faso in ka ɗauka har Zandar lokacin da ana gina ta, su wane ne ke gina ta? Matasa ne, aiki ne aka samu musu. Yau in kai lissafi ya zanta Agaras tun da Muhammadu Isu lokacin shekara biyar ɗin da aka yi iko. Mun ga ai plastomo nan Yamai, ɗan Agar suke zauwa, ton nawa suke kawowa na famu da tayar da kayan noman rani? Matasa ne, amma na ganin su, kowa ya gansu a Yamai matasa ne. Su ɗauki wata guda har su ƙara samun falala, a ce su ƙara tambaya a ba su falala wata guda, kayan nan ba su ƙarewa. Mutane sun nuna mu cewa matasa ne wanda suka can alibi. Yau an ce musu ka wajen ta Nasiru da Turaen. An ba su kayan aiki, an ba su falala su zo su yi noman rani. Suka dawo suka yi noman rani. Wannan mutanen da ke kawo famu da tar da lemu da sauransu. Akwai 'yan Yamai wannan shekaran huɗu da suka yi suna zauwa suna fuwar ɗinsu. Akwai 'yan Yamai da dama da suka shiga cikin bugashi. Ni na gani, ni na shaidu ne. Ɗa wanda na samu mutum uku wanda unguwar da nake nan Yamai a Harubanda. Suka shiga taro suka ga wannan bugashin. Suka ce suna so su ma su je inda hali su shiga cikin wannan ƙungiyoyin nasu. Ba da suka zo fuwar da su aka zo. In ka so ka gansu uwayensu da kansu, suka ɗauki famu da tar da abinci suka yi ma uwayensu. Saboda Allah da Annabi wannan ba abin ci gaba ba ne ba. In ka ɗauka fannunuka na exod da nuka zance, yau matasa ba su zuwa wani wuri neman wani abu. Dama ai rishin babu ne, rishin akwai ne. Ya suke sa mutane suna taya. Yau mutane suna nan. Ya zancen ƙungiyoyi na hurahulla. Yau da ƙauye, da wuya in ba ƙungiya ba ce wata ONG da ta hidar daga cikin birni. Ta tahi wani ƙauye ta zamana da wuya ka samu. Amma cikin ga shekarun yau kana iya zuwa ƙauye ka tarra ƙungiyoyi na hulahula ga suna an kakkawa su.
Nasir Munkaila, ana kallon matasan Nijar a matsayin 'yan abin yarima a shakiɗi kawai. wato ba kwa yin wani hobasa na ganin cewa kuma an dama da ku a zabubukan da kasar take shiryawa.
Ina iya ce maka yanzu mu yi ma kusan kai karshen shi tunda yanzu matasa sun gane. Sun gane ko sun yi nisa cin ganewan ma nake kema. Yanzu na baka ka diba wanga zabuwan da za a yi na 2006 shekarar da za ta zuwa la sai kaga canji da yawa. Dan mi saboda matasa sun gane yawanci wanda ke zuwa in sun zo kampanyi insu su zo ni ina son shugaban kasa ko ina son in zama dan majalisa na dokeki yanzu miye ake oleke aka muku takarda a ce muku in na samu iko ga abun da zani muku ga abun da zani saboda rayuwar ku ta canza ga abun da zani saboda a samu cikakken karatar suwa ta hanyar fannin makaranta ga abun da zani saboda lahiya ta tabbati cin kasa ya suke ba wannan aiki suke sai a sai wani shinkafa da wani wace da wani garin masara in aka zo sai aka gagaba wa mutane in ka doka mata sai a sai musu zanunuwa kuma zanunuwan nan su sa su wata ran har ma wurin tagon gangamin nan sakanin su su yi hada su sattale kuma wannan yanzu matasa sun gane matasa su kankansu shin shigaccin abun ga neman shugabancin kasa nan ne babban abun yace yanzu in kun ka doka za ku samu matashi da dama da sun ka daga wanga zabe za su shiga za su nema abun ga su zama dan majalisar dokoki akwai wanda za su zama konsai duka kenan su in kun ka doka idan sun ka samu shiga kuma nayi imani da matasa kama musu suke dan su samu shiga dan in sun shiga su sun ka sa matsaloli na matasan yanzu kuma za su iyakacin kokarin su saboda su kama matasa a samu wannan matsalolin mai hita.
Nagode. Habila, a game da dai shirye-shiryen zabukan shekarar 2016 yanzu ka dai an shiga a cikin wani yanayi na rudani inda ake samun miyagun kalamai da ƴan siyasa ke furtawa tsakanin su. Abun ma yanzu har ya kai ya shafi kabilanci. Shin ya ku matasa kuke kallon wannan lamarin siyasa da ƙasar nan ta samu kanta a ciki?
Siyasa dai da farko ba hauka bane ko kuma ba tashin hankali bane. Saboda haka komi zaka yi ka sa ƙasan ka gaba. Wannan shine abu na farko da ya kamata a ce mu duka mun yi la'akari da shi cewa ƴan ƙasa idan ma ana siyasa to ba za a yi siyasa sai idan da kai ƙasa. Idan ma za a yi mulki ba a yi mulki sai idan da kai ƙasa. Kenan wannan ƙasa ita ya kamata daga ɗan siyasa har wanda bai siyasa har dan ko wanda ba ruwana da komi ya kamata a san cewa ƙasa ita ce kamata a sa gaba. Kenan a cikin wannan tahiyya da muke ganin take jiran mu nan gaba cikin wannan ƙasa shine ɗan siyasa su sa ƙasa gaba ta kwana kamin komi ta yanda in aka yi wannan muna kyautata san cewa in suka sa ƙasan gaba to komi ne za a yi shi sanin cikin sanin ya kamata da tijantaka da kuma yanda za a yi ba za a shiga matsalolin da za a yi Allah waddai ba ko kuma za a ce dama an sani. Kenan wannan sako ne da dama muka dade muna aikawa zuwa gare su kuma har zuwa yau ba za mu gaji ba za mu ci gaba da tura musu sakon cewa su ba ƙasa muhimmanci a cikin yanayin siyasa su ba ƙasa muhimmanci a cikin yanayin tahiyyar da mulki su ba ƙasa muhimmanci a cikin kowane irin yanayi wanda ya kamata a ce rayuwa ko kuma zamantakewa ta hada al'umma da cikin shi.
A jamhuriyar Nijar ma ko ƴan siyasa na amfani da kabilanci da bangaranci da kuma sa matasa bangar siyasa?
Su sema ana amfani da su. Har kwanan bayan tun da shekarun bayan nan an kusan shekara biyu matasa sun fara goge-goge bisa wannan matsalolin. Ta suke sai siyasa ta yi kusa, sai zaɓe ya yi kusa ake tuna da su. A ba su kuɗi su hau da wake su hau da shayi su kwandare suna yi. Yan siyasa su je su suna sa music in ga abun ya kare kenan sai ai ta ba su yan daloli shikenan in zaben ya wuce kuma an manta da su ganin wa'anda sun ka zaben ma ba su ganin su deputy ba su sabka su sai su ga me ina matsalan matasa mine ne suke so maikantan su ma ba su sabka ministerorin ba su zuwa su ga matasan ga mine ne suke so a'a an manta da su sai an gan su sun mutu suna zanga zanga ce a'a wa'antan suka turo su alhali kwa bukatun tsoshin su ne suke turo su ba wani abu ne duk wanda shiga cikin matsala dole ya taso to saboda shi matasan babban kira wanda muke gare su ba su ce siyasa ta tashi ba ruwanmu da siyasa ba a'a kamata yi su shiga cikin harka su ba su shiga ciki a yi aiki da su ba a yi unhwani da su ba a'a a tattauna da su su sa ƴan siyasa su ɗauki alƙawuran na ƙwarai ingantattu su zo su tattauna ba a ba su kuɗin shayi ba bisa wannan abun su je su yi abin da aka ga dama da su ai su a sa su su yi jeje su yi iwu su yi wani abu duk wannan abu muna tsammani ba aiki ba shi ne kamata ba amma matasa a'a a tara su a ga wace irin siyasa za a yi wadda za a kafa tunda yau sun yi yawa wace siyasa ce za mu kafa wadda matasan za su bunƙasa tunda su ne ta ake yara manyan gobe su za su kula da ƙasa ga gobe mun so ba mu so ba kenan ya kamata a ce sun hita da cikin wanga halin kaganiki matasan ina ne fannin su na harkon shine lakwal duk abin da bai tashi da hanyar lakwal wannan bai da kyau tunda ga ƙasa a ce ƙan lakwal sun huto ini guda ma wannan abin bai kyauta ba tunda shekara nawa zamu koma baya Allah da ya sani saboda shi muna son ƴan siyasa su kiyaye yara sai su kiyaye matasa su lokacin siyasa ba ta ake ba su tattauna da su ba a'a ka a sa su yi abu wanda bai kamata ba bangar siyasa ne ita ce muke so a maida ta baya ta ake kan magiya waye kenan kowa kan shi waye kowa kan ma ya san siyasa ga da ake kowane fanni na kasa shi bunƙasa makiyaya matasa manoma da gallakud kowa da kowa duk wani nan ka dauki fanni a ce fannin ne ya bunƙasa a cikin kasa shine manufar siyasa ba a dauka ba a aiki da wani kaza saboda a samu kuri'u in kuri'un sun kare kuma shikenan an kare aiki da mutanen to shine muke wata muna kusan shekara 25 haka muna harkar demokradiya a kasar mu ta Niger ne wanda za a ci wanda za a hoji sai kiga mutane sai su koma bayan kabilunsu ko ku a ce wa'ancan kabilanci suke to duk wanda yace wancan yana kabilanci kenan ya zamana ya kalli wancan ya ga shikenan shi ma yana yi saboda shine hankalin shi kawo ga wannan abu alhali kuwa muna kirarin cewa a nan kasar mu ta Niger yadda kashi 90% mu musulmi ne musulmi bai kamata ba yana dinin dan uwan shi ce wannan kabila kaza ko wannan kabila kaza an saki addinin kenan amma sai muka ga saboda harkar siyasa sai mu ce a yan kaza mutane kaza ba su san mu saboda muna wagga kabila ko wayan ko yan kabilan mu ku zo mu siyasa inda har yanzu Niger akwai wayannan kalmomin ba kwanaki da yawa ba kwanakin bayan can shugaban party wanda daga iko zuwa yayi hudi cikin RFI bisa John Africa yace akwai wasu masu aiki da kabilanci za su suka da ikon su sojawa inda abu ne wanda muni ne ke kawo cikin kasa kuma har yanzu sai aga ana aiki da kudi saboda shi mutane sun su zama a cikin gari su ce in ƴan siyasa sun zo da an kaza da sun ba da bai su ce nawa sun ka kawo muna kenan an saba ba su saboda shine wanda kawo kudi zancen shi ne yake aiki to rikicin da ake kenan babba ba kadan ne ba tunda alakari da abu guda babu wanda zai zo ya huddo kudin albashin shi ya bada kyauta haka nan kenan kudin da ake bada ana watsa musu ba wani abu ne ba ainihin su kudin sata ne saboda shi mutane kamata yi a hana wannan abu su tona mai asiri su ce ba harka kudi na ba mu ga abin da muke so kasar mu ta zama mu mu ci gaba tunda kinkin jiba shekara nawa ta ake Niger mu ne ba duk kasashen duniya abu ne wanda ya kamata yayi mana ciwo ne yake sa ciwon in yayi mana ciwo shine wanda ya kawo kudi yace ai siyasa a ce a menene kai wace alƙibu menene kake son ka gyara a cikin kasar Niger in ka ba mu bayani sai mu ce nan ka rago kaza son muke ai mana kaza kasan mu kage kinga wanda ya dauki irin wannan alƙawari sai a ce haka ne siyasa sai a tattauna bisa ina wace manufa muke so a fannin lakwal a fannin kiya a fannin ciwo a fannin noma duk wannan abin da ya kamata a ce ko hanyoyin da za a yi kowa ya san abin da ya kamata suke so amma a'a da kuɗi da wanda da zancen kabilanci har yanzu ana nan a ƙasar Niger ne mutane da dama suna aiki da shi to abu ne wanda ba ya da kyawu saboda shi muke ta demokradiyya lallai bata kawo ba sosai akwai muna zaɓe mu an sa shugaban ƙasa muna zaɓe muna da majalisa to wannan abin ba su isa ba a ce akwai demokradiyya cikin ƙasa mutane na son waye kai sosai da ma'aikantan da ƴan ƙasan dukkan mutane da dama ana son a waye musu kai in na ɗauki misali biyu na farkon a yawancin mutane sai su saurari abin da ƴan siyasa ke faɗi inda alƙiblar da ƴan siyasa suka nuna ita ce mutane za su bi kenan mutane sun yi kaman abin da mutum ya faɗi shine za su yi ba ra'ayin jama'a ba alhali kuwa demokradiyya ta ta yi ra'ayin jama'a in ana ɗaukar ra'ayin mutum guda ya yi abin da ya ga dama kin ga ba demokradiyya ce ba na biyu shari'a kamata a ba shari'a ƙarfi misalin da zan ɗauka in an ka ce kaman ɓangarorin ƴan adawa in za su wani abu in an ka hana to an yi hanan nan kamata a ce an kai gidan an kai kotu an aza takarda wanda ya yi ya taka doka to ba haka ake yi ba Niger sai ki ga mutane sun zo sai a ba su kashi a tura musu barkonan tsohuwa kenan masu ikon suwa ba su san ba cikin ikon demokradiyya ba ƙarfi ake nuna ma ɗan ƙasa ba a'a karhin doka ce akai karhin doka ba karhin ciya ba shine muke son kowa ya fahimta da shi dan kasa shi ya fahimta da intin shi da inda kamata ya tsaya da matsayin shi shi ko mai iko ya an ba shi iko ba ce an kai ba an zabe ka kai abin da kaga dama a'a an saka gaba saboda ka kula da haƙin jama'a to shine muke so saboda shi muke cewa da maikantan da kan kasan akwai an raga sosai bisa harkar demokradiya na harkon da tawayen mutane ke ya kamata a ci an bala kulkani yalla saboda ni ma da mai makaranta na tunda duk wanda yake kanshi a waye da wuya a ce aihe mai idanu haka nan tunda in mutum ya in wanda ya karatu inna malamiya ne inna boko ne ba ya ce ya dai mutum ya yi karatu ya san baki a ce an zo aihe mai idanu haka nan duk wanda ya zo ya mai magana in ya dibe cikin idanu ya san abin yana yiwuwa ko abin bai yiwuwa to saboda shi ne muke so a ba ilimin ƙarfi cikin ƙasa ilimi na fannin kimiyya yana da kyawu ƙwarai ga ƙasa tunda yara in suka samu ilimin nan dole ne wanda ya zo ya musu magana sai ya musu magana mai inganci mai mahimmanci kuma kenan gane ya zasi da mai ƙarya da mai gaskiya kuma suna iya karatu su ga menene demokradiyyar nan ta kunsa kundin ƙasa me ya kunsa tunda ana rubuta kundin ma cikin harshen kenan wanda ya karatu sai karanta inda turancin ne inda harshen shi ne ma shi na ya karanta inga abu ne wanda yana kawo wayewar kai in an ka waye mutum saboda shi ne ɗan siyasa ai akwai kowace shekara ko kudin da gwamnati ke ba su saboda su waye ma su waye ma masu goya musu baya kai me sai muka ga ba su saboda sun san in kanu mutane sun waye ba a ƙarya kenan in an dauki alƙawari wanda yake yiwuwa shi ne za a dauka saboda shi muke ta demokradiya in dai an ka bayyana ta kowa ya gane to kenan da wuya an zo an yi umfani da mutane haka nan dai kawai a zo a ce bisa wannan abun an yi ma mutum zaɓe to shi ne muke wata a ce kan kowa ya waye ba ya ta 100% amma dai in dai na taron duk wanda ke zuwa lakwal duk wanda zai iya zuwa zaɓe ya san manufar abin muna jin Allah ya yarda sai an ce kan matsalan nan.
Ali Dodo kenan malamin makaranta kuma shugaban hukumar da kungiyar ma'aikatan Niger ta kafa domin lura da sa ido kan zaben jamhuriyar Niger don a tabbatar da cewa ya gudana cikin gaskiya da adalci. To yanzu sai labarin ɗan iya kuma kamar yadda muka shaida muku a farko ɗan iya ya tsallaka kan iyaka ya shiga ƙasar jamhuriyar Niger kuma ya samu bayanai da dama kan siyasar ƙasar Niger. Ga dai na ikada da labarin ɗan iya.
Dan iya mazaje a fagen gwagwarmaya kaga kunnan garin da idan yaji kaji ya gaya wa sauran duniya yau wannan shine kirarin da na tarbi dan iya da ji na kuwa sai na ga ya kama dariya yace na ikarka iya tarbar wanda yayi doguwar tafiya musamman ganin nayi tafiyar da ta kai ga har na kai ga iyakar ƙasa ta Nigeria har ma na hadu da wasu ƴan Niger din da ke makwabtaka da mu naji suna ta faman magiya suna ta maganar yadda gwamnatin su ke neman karya duk wata hamayya nace oh dan iya sarkin shige-shige yanzu haka sun sha tambaya ba mu sha kawai tunda dai na san da jin maganar ta ƴan Niger ta sa ka tsaya dan iya ce eh gaskiya ne domin naji wasu na maganar ana yi ma ƴan kasar ta Niger kaharu har ma dai abin yayi kamarin da ake satar sauraron maganar wasu ƴan kasar saboda a sa su yi shiru sannan ma wasu sun ce ana ta kokarin runtumaruntar rage rijistar masu zabe don dadadawa wasu tsiraru domin korin nan zabe 320 aka ce wai an manta da su kawai dan neman wuta ta lulu kenan tunda kowace rumfar zabe a Niger din na da mutum 200 kimanin mutane 64 za a haramta wa zabe idan har hakan ta faru sannan ga barakar da ta barko cikin jam'iyya mai mulkin da ake ta daru shi yasa ma wasu ƴan kasar ta Niger ke cewa a yanya kuwa ana son yin zaben na 21 ga watan Fabrairu waɗannan bayanai da sauran batutuwan damuwan da naji ƴan Niger din nayi ne ma suka sa nayi kuru nace to yanzu haka nan kawai ƴan Niger din za su zauna su yi zuru suna ji suna gani ana nema ayi musu tashin tantabaru wub ne yake dan iya nace ka idan dai ta tabbata kam to sai mu ce dan adam akwai abun mamaki yanzu jam'iyya mai mulki a Niger din ta manta shekarun da ta yi tana ta neman mulki ai maganar zaben shugabanni magana ake ta neman haƙi kuma ma yanzu ai zamani ya haramta karfa karfa koda akan awaki shi yasa ma nake ganin wannan batu yayi kama da mafarki dan iya ce na ikara ina ganin dai matasan kasar ta Niger sun fi kowa buƙatar dauki domin ko yanzu ne suke buƙatar a dora su bisa kyakkyawan tafarki saboda haka matasan Niger ku yi hankali da masu yunkurin ruwan kayan aiki masu taka talakawa su hau kujeru don sun maishe su dawaki saboda haka dai matasan Niger ku sani kuna da jan aiki nace dan iya wato dai na lura da zaran mutun ya nutse a daula sai kaga yana ta neman jefa sauran mutane cikin wahala saboda masu mulkin nan dai sun kwashe shekaru a Niger suna ta neman wannan falala amma gashi har sun fara zuba wa sauran ƴan ƙasa sarkar talala suna ta neman jefa demokradiyyar ƙasan cikin halin ko in kula saboda tsantsagwaran tsabar kulla kulla don haka dai matasan Niger ku kula da ƴan walawala masu neman sayan ƴancin ku da ƴan sallalla ko dala ƙuri'ar ku dai ƴancin ku ce saboda haka kada ku bari a yi muku zalazala su kuma masu neman mulki ya kamata su gane lokaci yayi su koma ga jalla domin kuwa mulki dai babu wani mai bada shi sai Allah
Malam Yusuf kaji shirin yau da gobe baki daya akan siyasar jamhuriyar Niger naga kana ta saurare me kaji me ya ja hankalinka me ya baka sha'awa
to ai in kika duba zaki ga cewar yanda ake ta magana siyasa 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 kuma wa'annan wa'inda ma har suka rubuto mana ra'ayoyin su kin ga sun yi ta magana akan cewar ya kamata mutanen kasar Niger su ma su duba abin da ya fara kasar Najeriya irin yanda aka yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana har aka kawo matsayin da ake kuma ayi umfani da wannan kafafen sadarwar nan na yanar gizo innan yanda ya kamata wajen ainihin gabatar da sakonni masu ma'ana ba wanda za su tada hankulan al'umma ba to ina kyauta zaton in za su yi haka to insha Allah rabbi jamhuriyar Niger za ta kafa tarihi ita ma
a gaida baban Faruk da nana Aisha To masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan Allah ba Jamila Kabiru fage lahiya wadda yanzu haka take kwance tana fama da mura yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr Nelson Lopes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai gobuwar haka da izinin Allah ku huta lahiya
yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba ƴan wasan kwallo ba ta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.